Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Fatan ana shan hantsi lafiya yau 6 ga watan Afrilu da shekarar 2019. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara kan iyakar kasar Mexico inda jami'an tsaron Amurka suke sintiri a tashar da ake kira Calexico domin sa ido kan masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Yayin ziyarar shugaba Trump yayi bi irin cigaban da yace ana samu wajen dakile kurarar jama'a zuwa cikin Amurka. Trump ya yi waɗannan kalamai ne a wani ɗaki da ke ciki da jami'an da ke sintiri a kan iyakar Amurka da 'yan majalisar wakilai da kuma wasu jami'an gwamnatinsa. A baya-bayan nan shugaba Trump ya yi barazanar rufe kudancin iyakar ƙasar da Mexico, ko da yake wasu kalamai da wasu ke ganin tamkar ya yi amai ne ya lashe.
The only thing, frankly, better but less drastic than closing the borders to tariff the cars coming in. And I will do it.
Yace a gaskiyar magana sassaucin da zan iya yi idan ban rufe kan iyakar ba shine a rika saka haraji ga motocin da ke shigowa. Kuma zan yi hakan, kuma kun san zan aikata domin ni bana wasa. Amurka ta soke takardar bizar babbar mai shigar da ƙara a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC Fatu Bensouda. Kan abin da ake ganin na da nasaba da binciken da take yi game da wasu laifuka da ake zargin dakarun Amurka da aikatawa a Afghanistan. A jiya Juma'a ofishin Bensouda ya bayyana hakan, sannan wani kakakin makatar harkokin wajen Amurka ya tabbatar da cewa lalle an soke takardun bizar mai shari'a Bensouda. Kakakin ya kara da cewa Amurka za ta dauki duk matakan da suka dace wajen ganin ta kare 'yancin gashin kanta da kuma duk wani bincike na rashin adalci da kotun ta ICC za ta yi a kanta. Amurka da Rasha da China dai ba mu bi bane a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Sai dai ofishin mai shari'a Bensouda wacce 'yar asalin ƙasar Gambia ce ya ce zai gudanar da aikinsa ba tare da wata fargaba ba ko nuna bambanci. Shugaban majalisar zartarwar kungiyar tarayyar ƙasashen Turai Donald Tusk ya bayyana buƙatar ƙarawa Burtaniya lokaci har zuwa watan Afrilu shekara mai zuwa don ta sami damar fito da kwakwaran shiri na ficewa daga tarayyar Turai. Dole ne shugabannin tarayyar Turan su amince da ƙarin lokacin wanda zai ba Burtaniya damar barin kungiyar kafin cikar wa'adi idan majalisar dokokin ƙasar ta amince da tsarin fitar ƙasar daga tarayyar. Dama a ranar 29 ga watan Maris ya kamata Burtaniya ta fice daga kungiyar, amma mai ta sami amincewa daga EU kan ƙarin lokaci don gwamnatinta ta sami lokacin fito da shawarar da 'yan majalisar dokokin Burtaniya za su yi goyi baya. Ƙasar Saudiya ta kama wasu mutane 8 ciki har da Amurkawa 2 'yan asalin Saudiya. Kamfanin dalancin labaran Associated Press ya bayyana cewa cikin mutanen da aka tsare har da wata mace mai juna biyu da maza 7. Duka mutanen da aka kama sun sha nuna goyon baya kan kare haƙƙoƙin mata da ke ƙasar. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake kira ALQST a taƙaice wacce ke da hedikwata a London ta ce duka mutanen da aka kama marubuta ne da kuma masu rubuce-rubuce a kafafen sada zumunta waɗanda a baya suka bayyana ra'ayinsu a fili akan yin sauye-sauye. Said Sadiq malami ne da ke koyarwa a fannin kimiyyar siyasa da halayyar ɗan adam a ƙasar Masar. Ya ce batun tauye haƙƙin ɗan adam abu ne da ya zama ruwan dare a wannan yanki, amma kuma babu abin da ake yi kuma an sha magana a kai, amma banda babu wata alama da ke nuna cewa hakan yana shafar hulɗar diflomasiyya. A ranar Alhamis aka kama yawancin waɗannan mutane. Daga cikin waɗanda aka kama har da Badar Al-Ibrahim wanda marubuci ne kuma likita wanda har ila yau ba'amurke ne ɗan asalin ƙasar Saudiya. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yara ƴan ƙasar Venezuela miliyan 100,000 ne za su buƙaci kariya da hanyar samun muhimman abubuwan rayuwa a faɗin ƙasashen da ke yankin Latin America da kuma yankin Caribbean cikin shekarar nan ta 2019. Wannan adadi ya hada da yaran da aka ɗauke daga Venezuela da kuma waɗanda suke zama a wasu ƙasashen. Wannan ƙididdiga wacce kuma ta UNICEF ta fitar a wasu sanarwa a jiya Juma'a ƙari ne akan yara kusan rabin miliyan da a halin yanzu suke buƙatar muhimman abubuwan more rayuwa kamar kariya, kula da lafiya da ilimi da ƙasashen suka sauka.
Tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu ne muna nan tare da babbar bakuwar mu Professor Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard dake nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita inda ta ci gaba da bayani kamar haka.
Yawancin mutanen duniya sun sani a game da cases na Amina ne da na Safiya. Lokacin da muke case din babu telephone dama sai mun
kawo GSM ba
kawo GSM akwai 090 muka fito Kaduna ne sai mu samu layin waya wani lokaci cases na amma sai mun hau jaki ko doki mu shiga wasu lungunan cases da muke a katsana
kudin sannan a samu waya ma
a samu inda kotun ma yake wasu client din da suke to ashe mutanen Europe ana kira European Parliament suna bi suna gani me ake yi to bayan da aka gama case din 2005 sai suka nemi suka fa ana kiran shi Sakharov Prize for Freedom of Thought
su waye suka baki
European Parliament da suka bani wannan prize din lambar yabo da kuma tagulla sai ya buɗa mini kamar stage na duniya
kika samu karbuwa a duniya
yawa to wannan sabon karbuwa ne a duniya din sai yasa yanzu nake miki magana na tafi kasashe sun fi 70 na duniya su sasa ake ne a akwai abin da yake faruwa kaza kije ka taimaka kaza akwai lokacin suka tura ni Iran ana kokarin za a yi jefa za a jefi wata mata aka ce in je in hadu lauyoyin gurin an ga yanda zan taimaka musu kuma kamar da muka yi bayani wani lokaci shi mai mulkin Jordan His Royal Highness Prince Al-Hassan ya kira ni majalis nashi na shekara daya a Jordan in ga taimaka da zan yi taimaka musu da training na alƙalan shari'a an kuma empowering mata da information to ma ya buɗa min wancan gefen to sai kuma fannin karatu da kuma koyarwa ya fito to kamar yace miki dai nayi koyarwa fiye da kasashe 20 a duniya ha ita Hajiya Aisha Fawata Muhammad ha wannan watan 12 da ya wuce ta same ni a Rome Italy muka karantar da yara 102 daga kasashe 28 na duniya
akan me kuka karantar da su
karantar da su akan critical human rights thought introduction nashi kamar mu dauki maganan kare mutuncin rayuwar dan adam da kuma mutane masu immigration mun yi maganar sa mun yi kuma maganar yanda duniya ta fara canjawa na social media wato maganan da ake yi na fake news labarin bogi ya aka fara shi yake tafiya ya kuma zai zama yarin jaye mu ya kuma rinjaye wato matsayin mu na mutane a kasashe su irin wayannan muna dan kokoyarwa dai amma karfin zaman kamar yana ce yana Boston ne da kuma wannan jami'a na Harvard
wato baki wani koyarwa ta bangaren shari'a ta addinin musulunci
eh ba ku shakka wannan shine karfin aikin da nake yi yanzu especially game da mata koyarwan da ne a jami'an Harvard ana kiran faculty din Divinity School. Na koyar da turanci Women, Justice and Sharia.
Yanzu kin kware kenan a shari'a?
Eh, to ba zan ce na kware ba, tun da ba mai kwarewa fa sai Allah. Duk wanda ya ce ya kwarance na kan dan ji nauyi da shakka idan mutum ya ce ya kai ya kawo a ilimi, ka guje shi. Amma muna kamantawa kuma kullum muna kokari mu ƙara ilimi.
Ke amma asalin ki ke musulma ce ko?
Eh, ni an aife ni musulma.
Saboda haka kin san me shari'a?
Ban san menene shari'a, tun ba wai na
kin karanta shi bane.
Ban karanta shari'a ba. Lokacin da wallafa takarda na kawo shi Najeriya saboda in samu karba a Khalifat a Sokoto. In kai wa sultan ya bayar a duba in nayi kuskure a min gyara kafin a ce an wallafa shi maka. Wato a cikin ba da takardar daga baya ana iso wasu gurare su ce me kika sani akan shari'a. To wani lokaci muna dan yi sake rubun ma kula ana wa ganin, domin yawancin mu a wasu bangaren din ba wai sai mun karanta shari'a muka san shari'a ba. Wasu kuma sai su je su karanta shari'a su fi mu da muka karanta shari'a sanin shari'a. Kuma shari'a nan fa ya sha bamban. Wasu mun dauki addinin nan mun sa shi a jikin mu ne, ba a zuciyar mu take ba. Ba a addini ya rinjaye ka a zuciya, ya fi nauyi daga zuka ya fashi a jikinka.
Duk abin da ka yi kana sanin cewa ba daidai ba ne, zuciyarka za ta raya maka.
Babu shakka. Duk mun sani Allah ya mana limi ne, mun san gaskiya mun san ba gaskiya ba. Ajiye gemu da sara wani ba shi ne musulunci ba. Sa hijabi duk yana da kyau ba shi ne musulunci ba. Na biyu shi ne sai na gane kaman manyan kasashen duniya kaman Rome yanzu suna da faculty na Arabic a Rome,
a Vatican
suna karanta ba abin da suka karanta su Arabic. So sun fi mu ilimin Islama, mu muna nan muna fa'ita shi nan ba mu san me muke ciki
a karance.
A karance mun ko ba so mu karance su ba. So a Krista ku guje su ko kadan. Su yanzu suna shan mu za su zo su dawo daga baya, su ne za su koya mana addini din ba mu hankali ba. In kika tafi library kamar na Harvard kina neman takaddun za ki karanta shi san abubuwan Islama, 2/10 ne aka rubuta mutanen musulmai, 8/10 ba musulmai bane. So ba wai addinin ba mu kara kwazon karatu
shine,
kuma mu karanta mu san addini sosai, kuma malaman mu kasan su kama gefe ne na addini. Kamar ai akwai kamar Major School of Thought na Islam guda hudu ne ai
hudu, eh,
Hanbali, Shafi'i, Maliki da
Hanafi.
Wa'annan wani lokaci sai mu kama Maliki mu ce Maliki ne zamu yi, amma bai hana mu mu san kadan daga cikin abin da Hanafi ya ce, Shafi ya ce, Hanbali ya ce ba. Sai kara ba mu yaran mu kasan sanin addini mai yawa, amma kar mu addini daga ta sama ba.
Tuma sauraro anan zamu da sa'a 20 na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauki da cigaban wannan hirar. A madadin bakuwar ta mu Professor Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita, da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Janna yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya,
kai ka sani na san cewa manyan mu na Abuja wanda suka zo nan sun ce su kawai suna Buhari aiki ne, ba su da dan takarar gwamnati din majalisun tarayya da jihohi da ɗan majalisar dattawai. Yau in aka ce ɓarar nasar da wani dawari, saboda haka duk wanda suka gaskiya su yi mana munakisa ko kuma su yi mana munafurci ba za a jima ba, za a ganta a kwarya, kuma kowa zai sani.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, muna fatan mun same ku zami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan ka cire jihar Rivers, jihar Adamawa ita ce jiha ta ƙarshe da aka sake gudanar da zaben a yankunan da ba a yi su ba a makon da ya gabata. Kuma jihar nan ta Adamawa dai, kamar yadda watakila kuka sani, tana ɗaya daga cikin jihohin APC da PDP ta kwace daga hannunta. Jihar ta Adamawa tana da muhimmanci matuƙa a siyasar Najeriya domin ita ce jihar dan takarar shugaban ƙasa na PDP Atiku Abubakar wazirin Adamawa Dumma kuma ita ce jihar matar shugaban ƙasa Aisha Muhammadu Buhari ba da bayan haka shi ma sakataren gwamnatin tarayya ne yanzu Boss Mustafa daga can ya fito Abu so wa'annan dalilan zaben gwamnatin jihar ta Adamawa ya samu sa bakin manyan mutane da yawa wasu suna goyon bayan gwamnatin mai barin gado Umaru Jibril Binduna APC wasu kuma sun fi son su goyi bayan Ahmadu Umaru Fintiri na PDP to a cikin shirin yau akwai zargin cewa hatta wasu ƴan APC ma sun taimaka wa ita PDP wajen kada gwamnatin ta APC to yau ma ga wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da wani sabon shiri daga can Yola
to don duba da barwa ta jihar Adamawa mun gaita muku wasu kusoshin jam'iyyun biyu da aka tafafatawa a handa mana akwai wani kusa a jam'iyyar ta APC wanda ya marke mata mukamin riko ko kuma shugaban riko na jam'iyyar ta APC a John Arewa maso gabas wato jiho 6 Dr. Alhaji Umar Duhu Dr. Barkamu da haka
assalamu alaikum yan uwa
kuma ko a wajen bada sakamako shine ma yau kiti jam'iyyar wato na zaben gwamna a wajen bada wannan sakamako daura ci a hannu hagu akwai kusa a jam'iyyar nan ta PDP wanda shi ma ya tsaya shugabannin ta a jihar Adamawa wanda ko ba kowa ba shine leader le nake barkamu da haka
barka Alhaji Abdulaziz
ya gaji
a gore lafiya kalau
to na ga da wani in soma da harafin a ne ko na soma da harafin t wato fani da wani nan soma
ina ga da a din zafi ai ko
to tunda ka dake dan in soma da babban yayi ke da to Alhaji Umar Duhu jami'ar ku ta APC da dana da nakan cewa za ta kai bintanta ta sha kaya hannun jam'iyyar PDP ya kuka ji naka kaman kuna cikin halin zulumi
to na farko ina son goda mutanen jihar Adamawa da yadda aka yi zabuka aka yi shi lahiya lau ba kace nace kuma ba rasa rayuka kamar da kai wasu jihohi ba amma ina son shaida mutanen jihar Adamawa da Najeriya kanta gaba daya cewa mu jami'ar APC ba mu yi rashi ba kamar da aka fadi dun ba mu fadi zabe ba in ka duba abubuwan da suka biyo bayan tun lokacin da aka yi fidda dan gurin dan takara tun lokacin aka samu tangarda wadda ita kwar jam'iyyar ta kasa bata tsaya ta tsaya tsayin daka an shirya mutane ba to wannan ma ba ita bace in ka duba shugabannin jam'iyyar mu din kanta halaye da suka dauka suka biyo kafin ai wannan zaben na farko da kuma na biyu da aka daga ta dun rigo da aka samu su akwatuna wannan ya nuna cewa ba su da adalci ba su da da'a ga jam'iyyar kanta saboda haka in har shi shugaban kasa ko shugaban jam'iyya ya bar wayansu na kusa da shi suna irin wannan kalaman har ma a kira dan takarar jami'ar APC ofishin APC wanda ake mata take Buhari organization a nan jihar Adamawa wannan kadai ma yasa na mutane cewa yancin gidan suka kada jami'an nan ba wai jami'a ta fadi ba
kan takarar gwamnati wata jami'a
an kira din takarar gwamnati wata jami'a kan cewa sun yi masa baya cewa suna masa fatan alheri cewa sun goyi bayan sa bayan da aka gama zaben shugaban kasa shi abokin tahiya na ma ya san da wannan kuma yana kasidu da yawa saboda haka mu a ya sanin gwamnati ya rawan gani aiki yayi shi a kasa kowa ya gani tunda aka kafa jihar Adamawa tun lokacin jihar Gongola aka ce ba da aiki irin na dan talikin nan walau akwai dalilan da suka sa
in shakai jama'a ne
ba na fada maka kamar yadda na fada maka wallahi wallahi APC bata sha kai ba domin me ni da ke ganin dan jam'iyya ne tunda na fara jam'iyya da aka fara wannan jamhuriya tun 1999 kenan zuwa yau ban taba canza jam'iyya ba kuma yau Allah ya sa ko jam'iyyar nan gobe a ce a'a mu ne ba PDP ba bazan barta ba in aka ce kuma PDP ne Allah ya sa an je an gama duk abin da ya kamata aka ce PDP ne bazan bar jam'iyyar nan ba domin me
ina kake to aka mana ga Ali da Lalkina murmushi da dariya da san su haka na farin ciki me kuke ne
to da farko muna farin ciki farin cikin can zabe wanda kuma da farko lalle mun gode wa Allah Ubangiji madaukakin sarki wanda shi kafin duk wani kwarewa na mutum duk wani take wanda mutum zai wani kokari irin wanda mutum zai idan Allah bai baka ba babu abin da zaka samu kamar yadda muke fadi Allah ne mai bada mulki kuma shi ya bayar kaga dai yau Allah ya bamu nasara na cin zabe yau dan takararmu shine governor wanda aka zaba a Adamawa wanda zamanin gwamna yana jiran ranar rantsuwa kenan
kaje zabe amma kai kar ka manta akwai wuraren da fa aka yi zargin din kan cewa kun yi arinzun kuruhu da sansu bayan amfani ka amma duka haka dai aka bar ku aka dai
eh to kaga maganan card reader idan ka kawo irin wannan zance zan gaya maka na farko babu jam'iyya wanda ba su yin wannan abin da nake nufin shine inda aka ce ba ai amfani da card reader ba ba jam'iyya daya ake zabanta gurin ba idan ma akwai irin wannan zargin fa idan ka samu wata kila ai akwai abin da INEC din suke faɗi suna da voters register din wanda inda idan card reader bai dauki ko thumbprint na mutum ba ko wani abu sukan ce ayi signing a dauki number din wayan mutumin a gefen hoton sa ai wane ne ya zabe
ya alasaran da ni da kuke magana kan cewa fadin gida ita ta ba ku daman da har akai wannan kuma akwai ma batun kan cewa hata shi kansa dan takarar ku wanda zama gwamna a san da auren zobe hadaka da wasu kusucin ita jami'ar ta APC sakamakon fadin gida kamar yadda kaji abun da ya fada
Abdulaziz na farko ka san idan mutun ya fadi abu dole ne mai hujja dole ya samu hujja menene yasa ya fadi shi yasa ake cewa fadan cikin gida maganan fadan cikin gida
kuma da gaskiya adalci wannan kai ka sani na sani cewa manyan manyan mu na Abuja wanda suka zo nan sun ce su kawai suna Buhari aiki ne ba su yi wadan takarar gwamnati da ƴan majalisun tarayya da jihohi da ƴan majalisar dattabai saboda haka wannan abun ba wai boyen abu bane muna da hujja muna da rubutanni akan wannan din saboda haka ni kace Allah ke bada mulki
haka
mu dangana ga Allah ke bada mulki
haka
in kuma rubun dan takarar ku ne zai zama gwamnatin jihar Adamawa tunda yana da har kusan watanni biyu rage kafin rantsar da shi sai ku baro Allah wannan in kuma ba rubun ku bane ku zama gwamnatin jihar Adamawa har yanzu da bamu a ciki Allah zai wannan dalili da zamu zama gwamnatin jihar Adamawa
kaga aladidu yawa kaga aladidu abin da yake ce wannan wani lokaci zargi ne wani lokaci jita-jita ne
amma kun yi
aure da wasu jam'iyyu maganan auren zobe da wasu jam'iyyu tashi tsakanin PDP da kowa ba idan akwai dan takara na wani jam'iyya wanda ƴan uwansa cikin jam'iyyar sa ba su yadda da shi ba wannan kaga tsakanin su ne wannan kaga tsakanin su ne zan iya gaya maka ko a cikin PDP akwai wasu da suka ce su a tiku suke yi ba su yin fintiri wannan yana iya faruwa wannan a jam'iyya zaka samu irin waɗannan ababan kuma ka san dai sha'anin siyasa aka ce ra'ayi ne mutum zai iya ce shi ra'ayinsa na gefen wannan ra'ayin shi baya gefen wannan idan an samu haka a cikin jam'iyyar APC wasu ba su yi ra'ayin gwamnatin su ba kaga wannan yana iya faruwa a siyasa amma lalle ba za a ce shine abin da yasa sanadin faduwar gwamna ba
to lalle to a ce ba su kai sarar kuna da biyar da ake fafata zakar wannan
na ga dan barwa da mu da azumi ina so da yan karam bayani dan abin da ya faru shine in ka tuna lokacin da muka kawo jam'iyyar hadaka ta APC a 2013 zuwa 14 shi fintirin kansa ya shiga jam'iyyar APC da sauran ƴan takarar da suke PDP yanzu sun shiga APC
ne suka fice
kuma da haka suka yi APC tare da su aka hada shugabannin jam'iyyar nan sai suka fice suka bar APC suka bar shugabannin a cikin jam'iyya to irin wayannan mutane suka jabe nan zago kasa saboda haka ba koyan abu bane shi ban san ko dan wani nan ya biyo su lokacin ba amma bai biyo su ba to ina so in fada masa cewa wannan abun ne ya faru
to Umaru bai mu da ga wani batu shine kan cewa yanzu za ku je kotu ko kuma kun hakura
Mala Abdulazizu jiyan nan aka bayyana zabe kusan da safen yau din nan wajen karfe 1 sura minti 10 aka bayyana zabe cewa jam'iyyar PDP ta lashe zabe in ka duba zabe da aka yi na biyun nan ko ejen mu tura domin me ana kotu ana shari'a ba kira APC an shawara da mu ba aka ce kawai an sa rana da ran talata aka yi shari'a aka ce an sa alami za a jaye zabe kaga wannan abun ya sa ma muka yi
mun tsorata
ba mu tsorata ba ya sa mu yi shakkan gaskiya da ainihin isa jami'ar zabe za ta yi ma APC na jihar Adamawa saboda haka mun ce ba za mu yi ba shugabanni sama ne suka ce ko ba ku so dai ku ce za ku yi domin me ku samu dama idan abu ya kai ga ku je gaban kuliya za ku je gaban kuliya saboda haka mu ina son shaida ma cewa a yanzu akai wannan abun jami'a bata zanna ba ba ai ba shaida war jami'a ta kasa me ake ciki ba saboda haka mu sai mun zana mu yanke shawara tsakaninmu da shugabannin jami'a ta jiha da ta kasa da shugabannin manyan mu duka da shi shugaban kasa kanta sai mu san wani mataki zamu bi
to ba da ma wannan na zuwa ne masu tsara da lokacin da ma kotun jiha ta fadi da karin da jami'ar ta MRDD ta shigar akwai mutane da mana ga kamar kanta ita ma gwamnatin jiha ko jami'ar DC ne ta zama ingiri ne kan turuwa zamu daga wannan mutum amma bari mu koma ga shi leader ne nake idan ka duba wani batu da ake ne kan cewa ba ka da mage ba yankanta da mai ga kamar kan cewa wannan gwamnatin naku tamkar gwamnati ne na hadaka da ke da nauyi ko kuma akwai wani gammo akan ta masu dimbin yawa ana garin kan cewa watakila akwai bangaren su ka tallafa kuma kowannen su za su kawo nasu buri da bukatun su kuna ga tafiyar nan zai muku sauki
ga shi kuma malamai in Allah ya kai mu shiri na gaba da zamu kawo muku rana wato zamu ji ko a rata yadda jami'u siyasa suka yi wajen yawa gwamnatin bindugu ta dangi za ta yi tasiri a sabon gwamnatin ta shi fintiri sannan kuma ya shi sabon gwamnatin zai tankari matsalar da kulli yawan gwamnonin Adamawa suke fuskanta wato ta fama da giganta ta wannan masu fada a jiha siyasar wanda kullun suke son ayi abin da su suke so yanzu muna godiya ga su baki namu Umar Nuhu da Lida Lenike da kuma shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da shirya mana wannan muhawara kuma madadin su ne Ali Mustafa Sakwato a Washington
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
Thank you.
Viva!